Baga faduwar farashin gangar mai a kasuwar duniya da ya sanya tsohuwar gwamnatin Najeriya rage naira 10 a litar mai, wani kalubale na tinkarowa na raguwar darajar hannayen jarin kasar Sin da Japan da kasashe masu tasowa ke mu'amalar kasuwanci da su bayan rigi dogaro ga Turai. Wani masanin hanyoyin zuba jari Mansur Manu Sauro na nuna damuwar faruwar wannan lamarin ta hanyar da tattalin arziki ke samun koma baya ga tarin jama'a.
Idan aka ce an magance damuwa yau, ana aihuwa, ana hayayyafa, mutane ƙara yawa suke yi. To haka dai za a ci gaba da tafiya, ana magance damuwa din, sannan ana kokarin yanda za a ga cewa an fuskanci damuwar da take gaba.
Shin ya al'umma za su gane tasirin wannan raguwar darajar hannayen jarin dalar Sin ga kasashe masu tasowa? Hashimu Muhammad mai nazari ne kan tattalin arziki da ke kasuwar canji ta Abuja.
Wannan zai haifar da hauhawan farashin kayayyaki saboda karancin samarwa da kamfanonuka suke da shi. Sakamakon wannan koma bayan tattalin arzikin duniya da kasashe suke samun kansu a ciki. Wanda irin wannan ya shafi Spain, ya shafi America kanta, akwai kasar da yanzu ma har yanzu tana cikin wannan irin yanayin Greece. An tallafa amma har yanzu tattalin arzikinta bai farfado ba.
Kana ganin kamar wannan lamari da yake ya shafi China kuma wasu kasashe a nan Afirka sun mai da hankali can wajen samun kayayyakinsu, nan kome wannan lamari zai musu?
Eh, lallai shi ma zai kawo koma baya saboda duk an riga an ta'allaka a kayayyakin da China suke samarwa saboda sauƙinsu da kuma samarwa da wuri. In America yau kai oda ka tafi China kai oda, wanda ya oda a China sai ya riga ka kawo wa kayan inda kake so ka zo ka siya. Sai aka ce su ma yanzu sun samu matsala. To dole ko dai a koma can kasashen da dama su ake hudda da su ko kuma a samu matsaloli na kayayyakin da ake samarwa.
Matukar aka yi nasarar dakile cin hanci da rashawa, radadin tattalin arzikin zai ragu a ra'ayin wani dan kasuwa Shitu Muhammad.
Ka ce kauyen ka ba su da ruwan sha, amma a ce ka dauki miliyan biliyan dubu dari biyu ka aje a banki a kasan waje, ba su son kasansu, ba su son mutanensu. Duk wanda zai dauki wayannan kudaden ya sace bar Najeriya je sa a wata kasa, wannan sa economy nasu yana bunkasa, naka kuma tana baya, kasanka ba ruwa ba wuta, ai bai da tausayi.
Mecece mafita a tsarin tattalin arziki har ila yau ga Hashimu Muhammad?
Dole ne a samar da wani tsari wanda zai taimakawa kamfanonin mu na cikin gida su tashi. An ta'allaka da komai a waje za a je a kawo shi. Kamfanin ku ko yana yi ba kwasaya, bare kamfanin ta yi ƙarfi, bare ta fara samar da kayayyakin da ake bukata. Dole ne a rufe ido, ba kowane irin kaya kamata a ce ana shigowa da shi ba. Akwai kayayyakin da ya zama dole a shigo da shi, akwai wanda kuma mu 'yan ƙasa za mu iya yinsa.
Hukumar hana fasar kwabari ta Najeriya ta hana shigo da wasu kaya da dama Najeriya da sunan bunƙasa masana'antun cikin gida da akasarinsu sun daɗe da rushewa. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.